يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبوا الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiyata tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan lokaci mai albarka a wannan sahiya ta talata yau muna 11 ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda haka kin ya dace wa 12 watan 4 miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala zamu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alqur'ani mai girma ajiya mun tsaya karshen suratul balad wanda haka kin zai bayu cewa yau insha Allah ta'ala mu tashi farkon suratul fajr wanda kenan ita ce matashiyar karatun mu a yau dangance da abin da ya shafi tambayoyi kenan sai mu bar su zuwa karshen darasi insha Allah sai mu amsa su na'am
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين بغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
نعم ويجي سبحانه وتعالى يا بودي ولا سورة بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wannan sura ita ce sura ta 89 a jerin gwanon surorin Al-Qur'ani mai girma, wanda surar nan kuma makkiya ce. Adadin ayoyin da take da tana da ayoyi guda 30. Wannan sura ta sauko bayan suratul layl. Suratul layl ta fara saukowa bayan ta sai suratul fajr ta sauko. Wannan sura kamar yadda Imam An-Nasa'i ya kawo a cikin sunan kinshi hadisin da ya riga ya gabata a baya wanda muka karanta farkon suratul shams cewa Mu'ad ibn Jabal Allah ya kare da gare shi yayi sallah tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a masallacin manzon Allah wanda yake Madina. Yanzu da aka kammala sallah, shi ko Mu'az shine limami a angosu, to sai ya zo wajen manzon Allah yayi sallar isha'i. Idan ya kammala to sai ya koma angosu a can kuma shine limami. To anan in ya tayi zai musulmanci sai ya rika ja musu surori masu tsawo kamar da aka ambata a baya. Wani daga cikin matasa a cikin masallacin sai ya ga cewa a wannan abin da Mu'az yake yana takura musu, sai ya cire sallah tare da Mu'az sai kuma gehe sai ya sallar shi. Da ya kammala sallar shi sai ta yi shi. Mu'az da ya kare sallah ya ce wane ne ya cire sallah muna sallah, ka ce wane ne, sai ya ce sai na kai karar shi wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ma wannan matashin ya ce sai ya kai karar Mu'az game da ja musu sallah da yake mai tsawo, sai ya kai karar shi wajen manzon Allah. To haka aka suka tahi wajen manzon Allah washe gari, sai manzon Allah ya tambayi yaron ya aka yi, yake cewa Mu'az zai zo nan wajen ku ya jima ya yi sallar isha'i, sannan kuma ya koma a unguwanmu can ma ya je shi zai mana sallah. To wajen yin sallar nan kuma sai ya ɗauko surori masu tsawo sai ya riƙa sha. Shi ne kuma na gani shin dacewar haka, shi ne manzon Allah yake wa Mu'az magana akan cewa kana so a turidu an takuna fattanan ya Mu'az, kana so ka zama mai fitinan mutane a cikin addinin su, din zaka ja musu sallah. Manzon Allah yake cewa ka karanta musu subbih isma rabbikal a'la, ka karanta musu wash-shamsi wa duhaha, ka karanta musu wal fajr. Kaga ta ce wannan sura kenan, kaga mahallu shahid ana wal fajr, sannan kuma karanta musu wal layli idha yaghsha. Sannan anan kasancewar muna cikin Ramadan, abinda zamu iya kalata a matsayin guzuri na hujja game da mutumin da ya rasa sallar isha'i tare da limam. Ka zo masallacin ku sai kaga an fara sallar tarawihi, ya za ka yi? Kana da daban da za ka bi limam a cikin tarawihin shi, kai niyyarka niyyar sallar isha'i ce farilla. Idan ka bi shi kuka yi na ɗaya raka'a guda biyu, na in yi sallama sai ka tashi kai sai ka ciko guda biyu, ya zama gida guda huɗu kenan gare ka. Mene ne dalili akan haka? Shine mas'ala ce ta abin da ya shahi. Shin mutumin da yake sallar nafila mai farilla zai iya bin shi? Eh, zai iya bin shi, kuma kowa da niyyar shi. A ina muka samu dalili? Shine hadisin Mu'az. Mu'az yana sallar isha'i ta farilla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya fasa ta yi angosu, kuma shine liman ya iske wasu mutanen da ba su sallar isha'i ba, kuma ya jagorance su ya musu limanci. Shi yana yi a matsayin nafila, su kuma suna yi a matsayin farilla. To wannan sura Ubangiji subhanahu wataala ya buɗe ta da rantsuwa. Allah ce wal fajr, Allah yana rantsuwa da sahiya, ko ka ce Allah yana rantsuwa da alfijiri, wanda waɗannan rantsarantsar da muka ambata gaba ɗaya a baya wal layli wal shamsi wal duha wal asri duka rantsuwa ne Allah yake saboda ya nuna wa dan adam cewa lokaci iya da wani matsayi na musamman lokaci ba kayan wasa bane kar mu taba daukan cewa zamu je mu sa wani wata film gaba ko mu sa wani harakan je gaba ko mu sa wani harakan balo gaba ko mu sa harakan kokowa gaba ko mu sa harakan shadi ko langa gaba da sunan cewa wai muna ga kamar lokaci a rayuwa ya mana yawa abinda yake cewa dan adam shine lokacinka lokacinka shine rayuwarka dan haka Allah ya rantse da waɗannan abubuwa dan ya nuna mana muhimmancin da lokacin yake da kaga an rantse da alfujiri an rantse da sahiya an rantse da dare an rantse da rana an rantse da lokacin hantsi an rantse da zamanin ma gaba daya saboda a nuna mana cewa lokaci iya da wata daraja ta musamman kuma sannan lokacin da muke ciki muke rayuwa a lokacin da Allah ya zartar da cewa lokacinka ya kare to wallahi duniya gaba daya ta hadu ba za ta iya baka sai wanda guda baka rayuwa daga kar mutun yayi wasa da rayuwa ka riga jin cewa kai ai yanzu kuna cikin matasa daga dole ne harakan wane ne harakan wace ce harakan wane ne dole duk a ganku a ciki a ba haka nan bane kar kai wasa da rayuwa kai amfani da rayuwa ka aikata ayyukan da zasu nemo maka zasu sa ka dace a wajen Allah subhanahu wataala wannan shine ribar rayuwa Allah ce wal fajr Allah yana rantsuwa da alfajiri ko kuma Allah yana rantsuwa da sahiya yace walayalin ashr Allah yana rantsuwa da kwanaki guda goma waɗannan kwanaki guda goma da Allah yake rantsuwa da su wasu kwanaki ne ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadisi yazo hadisi abdullah dan abbas Allah ya kare da gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min ayyamin al'amalu salihu ahabbu ila allah fihin min hadhihi al'ayyam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu kwanaki wanda aikin alheri yahi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake son aikin alheri a cikin wasu kwanaki sama da min hadhihi al'ayyam sama da waɗannan kwanaki wasu kwanaki ne ya'ni ashru dhulhijja ana nihin kwanaki guda goma na farkon watan dhulhijja watan dhulhijja shine wata na nawa wata na goma sha biyu a cikin jerin gwanon watannin musulunci wata na sha biyu to wannan wata na sha biyu kwana goma na farkon shi wannan kwanaki guda goma sun yi kowane kwanaki daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala aikin alheri a cikin iya da muhimmanci kwarai da gaske sahabbai suka ji haka suka cewa qalu ya rasulullahi walal jihadu fi sabilillah ya ma'aikin Allah wai ko jihadi dan ɗaukaka tafarkin Allah bai kai ba aikin alheri a cikin waɗannan kwanakin daraja manzo Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah ko jihadi mutum ya tahi alherin da zai samu to ba zai kai ba alherin da mutumin da ya aikin alheri a cikin waɗannan kwanakin guda goma na farkon watan Zulhijja sai manzo Allah ya ce illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min zalika bi shay sai dai mutumin da ya huta jihadin nan ya huta da gangan jikin shi ya huta da dukiyar shi sannan bai dawo da dukiyar ba sannan bai dawo da gangan jikin shi ba wannan kawai shine yahi amma in ba shi ba babu wani mutumin da zai aikata wani aikin alheri a cikin wani lokaci ko wani waje ya zama to mafi alheri sama da waɗannan kwanaki guda goma to waɗannan kwanaki guda goma ana nihin kwana guda goma na farkon watan Zulhijja wanda wannan magana ita ce magana da ta yi ƙarhi ga hadisi akan ta da yadda cewa sun faɗi wasu maganganu wanda suke ba wannan ba Allah ya ce walayalin ashr Allah yana rantsuwa da waɗannan kwanaki rantsuwa da Allah ya da su kenan yana mana nuni akan cewa mu ko muhimmi mu kama jikinmu wajen aikata ayyuka managartar da za su samu tsira a wajen Allah subhanahu wataala a cikin irin waɗannan kwanaki sai Allah ya ce wa shaf'i wal watr Allah yana rantsuwa da ash-shaf'i ya ga ce ash-shaf'i shine ranan tara ga watan Zulhijja afwan ya ga ce ash-shaf'i ana nihin ranan goma ga watan Zulhijja kenan ranan yanka ranan sallar layya wannan shine ash-shaf'i wal watr shi kuma al-watr malamai suke cewa shine ranan tara ga wata na Zulhijja ran da ake yin azumin hawan arfa wanda suka ta aikin hajji kuma za su hau arfa a wannan rana waɗanda kuma suke daga nan su kuma za su yi azumin arfa to wannan ranan na tara ga watan Zulhijja shi ake kira da suna al-watr kwana na goma kuma ranan sallar layya ana kira shi da suna ash-shaf'i wannan shine bayanin da wasu daga cikin malamai suka yi kamar Abdullahi dan Abbas da Ikrima da Malam Dhahak da wasu makamantan wannan kenan wa Shaf'i Allah yana rantsuwa da Ash-Shaf'i Ash-Shaf'i shine a kwana na 10 ga watan Zulhijja wal watr kwana na 9 ga watan Zulhijja saboda mutiri ne shi kuma wancan Shaf'i kenan ko lissafin shi a cike yake biyu biyu misali zakai kenan zaka samu lissafi a cike amma shi wannan an kai biyu 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 an ka samu guda hudu na gaba da zaka samu ɗaya zaka samu tunda kwana 9 ne kaga kenan shine mutiri kenan saboda mara ne kenan shi wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nihi da ash-shaf wa shaf'i wal watr suka ce sallar da ake yi ta wutiri da ita ce Allah yake rantsuwa shafa'i da wutiri da ake yi su ne Allah yake bayani a nan amma magana ta harko ita ce magana wadda ta yi ƙarfi magana Abdullahi dan Abbas cewa ash-shaf wa shaf'i wal watr ana Allah yana rantsuwa da ranar sallar layya sannan kuma da ranar hawan arfa ranar hawan arfa shine al watr a shi kuma ranar sallar layya shine ash-shaf'i to ubangiji subhanahu wataala ya rantsi da waɗannan lokuta saboda muhimmancin da suke da wasu malamai suka ce abinda ake nihi da ash-shaf'u suka ce salatul ghadat ita ce sallar asubahi saboda ai kaga shafa'i ce ma'ana guda biyu ce sannan kuma aka ce suka ce abinda ake nihi da wal watr suka ce salatul maghrib ita ce sallar maghruba saboda ita kuma mara ce kaga in aka samu biyu ɗayan bai da dan uwa to ala yati hal li Allah ya rantsi da waɗannan abubuwa saboda Allah ya nuna mana muhimmancin da suke da sannan kuma da irin muhimmancin da lokaci yake da idan muka dauke shi akan maganar cewa wa shaf'i cewa ana nihin ranar sallar layya ce to kaga dama rana ce mai wani muhimmanci na daban a wajen Allah subhanahu wataala wal watr kuma wutiri sannan kuma shine ranar arfa shi kuma ranar arfa kaga shi ma wanda rana ce mai daraja a wajen Allah subhanahu wataala daka ne ubangiji yana rantsuwa da waɗannan ababe saboda a nuna mana muhimmancin da suke da sai Allah ya ce walayalin wal layli idha yasr wal layli idha yasr sannan kuma Allah yana rantsuwa da dare idha yasr yani idha zahaba a lokacin da dare ya bada baya kenan sahiya ko alfajr ya fara ketowa to wannan lokaci shi ma Allah yana rantsuwa da shi kaga kenan in ka lura kusan babu abin da Allah bai rantsa da shi ba a cikin abin da ya shahi zamani an rantsa da dare farkon shi kuma yanzu gashi Allah ya rantsa da hutan daren lokacin da yake huta shi ma lokaci ne wanda Allah ya rantsa da shi shine Allah ya ce wal layli idha yasr Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da ya bada baya ya juya zai tahi wannan shine maganar da Abdullahi dan Abbas ya faɗi haka Mujahid haka Abul Aliya haka Imam Qatada haka Malik ibn Zaid ibn Aslam da sauran malamai makamantan wannan duka sun tayi akan cewa abinda ake nihi da wal layli idha yasr Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da ya bada baya to kaga wanda shi ma yana maka nuni akan muhimmancin da lokacin yake da sannan kuma da muhimmancin da lokaci ma gaba ɗaya yake da sai ubangiji yake cewa wal layli idha yasr yace hal fi zalika qasamun li dhi hijr hal fi zalika wai a cikin waɗannan rantsen da Allah ya yi kasamun akwai wani abin da sai an ma wani rantsuwa in dai wannan wani na lizi hijir ma'abucin hankali ne ai ba sai an maka rantsuwa ba za ka gane cewa wal fajr akwai alfajiri ko kuma sahiya sannan kuma wal shaf'i wal watr da shi shaf'i da wutirin sannan kuma da abin da ya shahi a wal layli idha yasr da dare a lokacin da duhun shi ya tahi kaga waɗannan duka abubuwan da suke a bayyane ga dan adam shine Allah yake cewa wai hal fi zalika yanzu shin a cikin haka ai lizi aqlin wa lubbin wa din tun mutumin da yake da hankali da lahiyayye hankali da addini yanzu har sai an rantse mishi tukun zai gane girman Allah subhanahu wataala ba sai an rantse mishi ba duk mutumin da yake da hankali yake da lissahi yake lura da abubuwa to ya san cewa ba sai an rantse mishi ba zai gane da girman Allah subhanahu wataala to shine Allah yake cewa baya haka da alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad waɗannan abubuwan da Allah ya faɗi duka suna zuwa suna wucewa dare ya zo ya wuce rana ta zo ta wuce hantsi ya zo ya wuce wane ne ya zo ya wuce kaga wannan duka abin ɗaukan izina ne da aikata ayyukan managarta yanda muke rayuwar nan haka aka zo aka yi wata ranar talata wadda fir'auna yana raye su Abu Jahl suna raye su wane ne suna raye amma yau ina suke babu su amma a lokacin da ake cewa ku ji tsoron Allah ku aikata ayyuka managarta kar ku hadu da Allah yana fushi da ku kar ku kaza kar ku kaza suke ga abin kamar labari ne kamar ba gaskiya bane ba to abin da yasa ubangiji ya rarrantsa da waɗannan abubuwa dan a nuna maka cewa kai ma ka gane da alfujirin da kake rayuwa a ciki da sahiyar da kake rayuwa a ciki da ranar da kake rayuwa a ciki da magaribar da kake rayuwa a cikin da daren da wane ne da wane ne kai ma haka zai zo ya wuce a gare ka raskona da lissahin abin da ka aikata ne kawai zai saura a gare ka sai Allah ya ce alamtara shin baka ga ba kaifa yaya fa'ala rabbuka ubangijinka ya aikata bi adin da adawa su waɗannan adawan haula'i kanu mutamarridi sun kasance masu tada ƙayar baya sun tada ƙayar baya sun nuna rashin yarda sun kasance jabbarawa ya'ani suna kamar sun gagari Allah subhanahu wata'ala Allah ce shin baka ga ba baka da labari yanda muka yi da su ina suke a yau babu su sun zama to labari babu su zama labari duk da suke jin cewa su inna daban ne Allah ya yi su akan wata sifa ta ƙarhi da jijji da kai da sauransu kamar da Allah yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad nace irama sunan kabila su ce yani sunan wani yanki ne daga cikin su wannan iram din malaka Allah yake cewa zatul ibad ma'abuciyar gine-gine masu ƙarhi duwan wanda zai yi gini wallahi abayan adawa yake mutane ne masu ƙarhi masu fawa suka yi jijji da kai da nuna cewa su sun ishi kansu da kansu ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya tumɓuke su ya hallakar da su ya zamanto labarinsu kawai ake karanta babu su sun riga sun tahi sun koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to waɗannan mutanen wanda aka aiko musu annabi Hud alaihi salam Allah ya aiko musu annabi Hud da yana zawwa fa kadzabuhu wa khalafuhu suka ƙaryata annabi suka saba mushi annabi yana cewa ayi kaza suna cewa kai an kiba ai ko kuma ka matsawa mutane ka duba babu wata kalma wadda annabawan Allah ba hudi musu ta ba ka dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ba hudi mushi ba an ce mawaki ne an ce makaryaci ne an ce boka ne an ce dan duba ne an ce wane ne Allah ya kore gaba ɗaya ya ce ba haka nan bane sannan su waɗannan annabawan ba irin abubuwan da ba faɗi musu ba ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tab'aka illa allazina araziluna badiyar ra'ayi wanda suke biye da kai din ma ɗan kuci ku bamu ne waɗanda ba kowa ba a cikin mutane talakawa yara mata masu rauni waɗanda suke ba su da tudun dafawa su ne suke biye da kai kuma su ma araziluna badiyar ra'ayi yani sun bi ka ne saboda ba su yi zirhin tunani ba inda sun yi tunani irin na guda ba su bi ka ba da annabi salih da suke cewa ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna la naraka fina da'ifa suka ce kai mu duk bayanin ma da kake ba ma gane komai annabi Allah fasihul anbiya a cikin annabawa yayi kowa fasaha amma suka ce ma nafqahu kathiran mimma taqulu duk abin da kake faɗi ba ma gane kawai wani gunguni ne muke ji kana yi suka ce kai ba ma wannan ba wa inna la naraka fina da'ifa kai ba kowa bane a cikin mu mai rauni ne kai to waɗannan mutane haka suka ƙaryata annabin Allah annabi Hud alaihi salatu wassalam suwa sun ƙaryata shi su ne adawa amma ƙaryata wanda suka yi fa bai jayo musu ɗa mai ido ba saboda Allah hallakar da su yi Allah yake cewa can farkon suratul haqa yace fa amma thamud fa uhliku bi tagiya wa amma ad
fa uhliku bi rihin صرصر عاتية صخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية
ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa amma adu amma kaga adawa mutanen annabi Hud alaihi salatu wassalam lokacin da aka zo ake musu wa'azi ake musu gargadi ake musu wane ne yasa ƙaryata Allah ce fa uhliku sai aka halakar da su bi rihin da wata iska sarsarin atiya iska ce Allah subhanahu wataala ya aiko wanda wannan iska ita ta rika daga waɗannan mutane da suke jin cewa sun kowa ƙarhi mutane ne masu ƙarhi sai mutum ya zo ake kira shi da suna gindin dutse ya giggibi wani bangare mai girma daga cikin dutsen ya kawo inda yake so ya ajje yayi gidan shi ya sassake wannan dutsen yayi gida yayi inda za a zauna da inda za a kwanta da inda za a yi wani da komai da komai saboda ƙarhin da Allah ya musu amma da Allah aiko da wannan iska mala sai ga wannan iska ta rika daga su yanda kai san leda baka ko leda MBB haka ta rika daga su tana sabkewa Allah yace sakharaha alaihim sab'a layalin sai da akai kwanaki guda bakwai da kwanaki guda bakwai da wasamaniyata ayyamin dare guda bakwai da kwanaki guda takwas Allah yace fatara alqawm fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhl zaha ga mutane ajajjihi aw wurge kai ka ce kamar kututturen dabino ne a'jazu nakhlin khawiya kamar kututturen dabinon da ya kare aiki aka tumbike shi daga jikin daga jijiyoyin shi haka Allah ya ga sunan burdik azubde kai baka ce waɗannan mutanen bane da suke cewa man ashaddu minna quwwa wa kai mu ƙarfi Allah ce musu halakar wadda fa hal tara lahum min baqiya babu Allah ya musu ya halakar da su gaba ɗaya jumlatan wa tafsila sannan bai haka nan Allah ya ambaci kissan waɗannan mutanen a cikin Qur'ani fi ghairi ma mawdi'in ba wuri guda ba li ya'tabira bi masra'ihim almu'minuna saboda dukkan wani mutum mai imani ya ankara ya dauki abun lura ya dauki izina daga wannan rayuwar da suka yi iram zatil imad mutanen kabila iram sannan kuma mutanen da suke da gidaje masu ƙarhi ay kanu yaskununa buyutan suna su buyutan sun kasance suna rayuwa a cikin wasu gidajen da wanda wannan gidaje allati la turfa bil a'midati shidad allati turfa'u wadanda ake daga su ko kuma gidaje ne wadanda suke da gimshikai masu tsanani wa kanu ashaddan nas sun kasance mutane ne masu ƙarfi su yi kowa ƙarfi adawa amma haka ubangiji subhanahu wataala ya zo tumbike su ya halakar da su saboda nuna cewa da suka yi su sai yi kowa sannan kuma nuna fandarewar suke da ayoyin Allah subhanahu wataala Allah ya ambata a cikin wasu wurare daban-daban Allah ya ce wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh Allah ce kutuna Allah yake musu gori yake goranta musu yake tuna musu kutuna Allah ya sanya ku mamaya ba'da qaumi nuh bayan mutanen annabi nuh ka san mutanen annabi nuh su gabaɗaya ne akai gabaɗaya ne akai kamar Allah ya ba mu labari a cikin suratu hud Allah ya ba mu labarin cewa waɗannan mutanen annabi nuh alaihi salatu wassalam bayan sun ƙaryata annabi Nuhu ya yi shekara 250 yana musu wa'azi abu ya gagara sai annabi Nuhu alayhi salatu wassalam ya komo bayan umarnin da Allah ya bashi akan cewa a ƙirƙiri jirgin ruwa a yi kaza a yi kaza a yi kaza wa yasna'ul fulka wa kullama marra alayhi mala'u min qaumihi
wa yasna'ul fulk wa kullama marra alayhi mala'u min qaumihi sakhiru min قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
ومنجي سبحانه وتعالى كتشاوى ويصنع الفلك النبي نوح عليه الصلاة والسلام ينا إرئد وانا جرقل وإيا خساقاش يزدو وانا بيزوه تشاوى وجاء النبي نوح مزيقيا وشي إزجلي سارك تشاتو أكرمك الله وأزياء إياك ينكاكو وكافنتا ai wannan shekarun da kai kana wa'azi shekara 250 inda tun wancan lokacin ba jirgiro kake kirkira aiwar haka da kai nisa a kudi yace in taskaru minna in kuna mana izgili to mu ma za mu muku izgili kamar yadda kuke mana izgili sannan kuma za ku gane tsakanin mu da ku wane ne azabar Allah za ta zo ta kunyatar da shi ana cikin haka annabi Nuhu akai wahayi a gare shi cewa ya dauka a cikin halittun Allah gaba ɗaya ko
hatta idza jaa amruna wa faratta nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu minhum wa man aamana وما آمن معه إلا قليل
ubangiji yayi wahayi zuwa gare shi cewa a doka a cikin dukkan wata sinfin halitta a doki zaujain yani couple daya wanda suka yi imani maza da mata a sasu a ciki wanda ba su yi imani ba kyale su sannan kuma sauran halittu su ma dabobi ne wane ne su ma kowanne dauki couple daya sashi a cikin wannan jirgin ruwa saboda wannan jirgin ruwa shi kadai ne zai tsira a duniya gaba daya duk abinda ba shi ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka da shi to kaga suka shiga cikin jirgin ruwa har zuwa da inda suka kai karshe to kaga nan an halakar da kowa sannan su mutanen ada su ada wanda mutanen annabi Hudu suna da labarin abin da ya faru ga mutanen annabi Nuhu da suka ƙaryata annabi Nuhu to shine ake musu tini wazkuru kutina iz ja'alakum khulafa a lokacin da Allah ya sanya ku mamaya min ba'di nuhin bayan mutanen min ba'di qaumi nuhin bayan mutanen annabi Nuhu alayhi salatu wasalam sannan kuma daga cikin baiwar da Allah ya muku bayan kun zama mamaya sannan kuma wazadakum fil khalqi bastatan Allah ya muku diri da ƙarfin gangan jiki kakkarfa fazkuru ala allahi ku rika tuna ni'imomin Allah a gare ku la'allakum tuflihuna tabbas in kuka tuna za ku rabauta to amma annabi sai suka wa'azu ba annabi Hudu ya ƙara da ce musu Allah ya bada labarin cewa su waɗannan mutanen adawa fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi girman kai suka yi a ban ƙasa ba tare da gaskiya ba kuma suke faɗa suna ƙarawa man ashaddu minna quwwa wai wayahi mu ƙarhi su kawai takamar su ƙarhin da Allah ya musu a jikin suke jin cewa kai ko azaba Allah ta zo su kare ta subhanallah masakin sun jahilci wa ake cewa Allah subhanahu wataala Allah ya awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan wa kanu biayatina yajhadun wai su ai dai sun yarda halittarsu akai ko to ai ya kamata su yi tunanin ubangijin da ya halicce su ya su kai tare da kun yarda ba ku kai kanku ba halittar ku akai to ai akwai wanda ya halicce ku to wanda ya halicce ku ne shine yake muku magana kuma wajibi ne a tsari na hankali in dai kuna da hankali ku yarda cewa ubangijin da ya halicce ku bai kokari Allah ce bari dai kawai bi ayatina yajhaduna da ayoyinmu ne suke jayayya suke nuna halin rashin yarda to waɗannan mutane su ma Allah subhanahu wataala ya halakar da su ya darkake su sun zamanto labari sai dai a karanta labari a ce adawa a ce mutanen annabi Hudu mutanen annabi Salih mutanen wani duka sun zo sun wuce babu su an kare takardun aikin kawai suke wajen Allah subhanahu wataala to mu ma da ni da kai da ke gaba ɗaya mu wajibi ne mu san cewa abinda za mu aikata don mu samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala duniya da jin daɗinta da in maya take wani abu ne takaicecce wanda yake da iyaka yake da limit idan wanda iyakar ta zo magana ta daga ta ƙare sai a ce maka wani ya tahi wacce ta tahi me ya saura aikin da ya aikata in alheri ne zai same shi in saɓani shi ne kuma shi ma dai zai samu wa ma rabbuka bizallamin lil abid ubangijinka ba mai zalimtan bayi bane ba kaga wannan an babu labarin mutane na harko muta adawa ko sai Allah ya ce wa samuda banda su ma akwai samudawa su kuma su wane ne allazina jabu sakhra waɗanda suke yanka ko kuma kace waɗanda suke fasa as-sakhra duwatsu bilwad awad wad wani waje ne tsakanin daga Makka tsakanin Makka da Sham afwan Madina da Sham hanya ce tsakanin Madina da Sham wanda kuma ko kuma kace Sham ko kuma kace Suriya a yau to wannan wurin anan waɗannan mutane suka rayu sannan kuma su aikin su jabu sahara abinda suke shine dutsi za a dauko a rika sassake shi yanda aka ga dama su kuma irin ƙarhin da Allah subhanahu wataala ya musu kuma Allah ya ambaci a cikin alqur'ani mai girma cewa wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan farihin sun kasance yanhituna idan aka ce annahatu ki ɗauko tuwon laushi ko kuma dau na hura kin ga sai yanda ce ga dama za ki lankwasa shi to waɗannan mutanen haka suke ma dutse sai yanda suka ga dama yanhituna min al-jibali buyutan su a cikin dutsen yanzu misali nan ba dutsen karkada bane ba inda ce ba salim ai wani shatan a sama ba kaga wuri ne ba na kowa bane ba ko to su yanzu a nan ya ga inda zai yi gida kawai sassaƙiya zai a gaggyar ayi wane ne ya ja can ya yi wane ne ya yi gida tsararre kuma gida mai kyau kuma har a yau ana nuna gidajensu na tarihi zaka ga gidaje ne wallahi wanda suna da kyau kwarai da gaske kuma dutsi ne gaba ɗayan shi ba magana ba gidan laka ko kuma gidan siminti ko gidan wale da gidan wale a wannan su dutsi ne a karan kai shi ko ba fakkwasa shi ake mabartar a kawai kankare shi ne ake a kankare ayi kaza ayi kujera ayi randar da har abinda za a zuba ruwa ake da dutsin nan wallahi ka binciki gidajen tarihi zaka gani ko a misali a saman yanan gizo-gizo ka nema za ka gani zaka ga hatta da misali ga inda aka yi kujera ga table din da za a ajje abinci a ci sannan kuma a gehe hallo ga wata randa-randan nan kuma ba kaka aka ajje ba a dutsin da yake wajen ne aka karkare aka yi randar wanda kuma ana take kuma da falamin dutse ake da shi mutane ne masu ƙarfi malam amma da suka fandarewa Allah Allah nuna musu cewa su ba kowa bane ba to haka tanhituna min jibali buyutan aminin gidaje suke gina a cikin aminci kaga wannan su wala labari na biyu su ma Allah ya hallakar da su sun zama to labari sun zama khabaru kana wai me yasa ake ba mu irin waɗannan labarai saboda mu ankara cewa ba duk mutumin da yake Allah to bai ga gari Allah ba ibana da yau in kika ki Allah ko kaki Allah to baka gagari ubangiji subhanahu wataala ya hallakar da kai ba ya dora maka wani tashi hankali da musiba a cikin rayuwa kuma sannan babu wani wanda sai ka maka dauki sai Allah ya kara da labari na gaba bayan samudawa da adawa sai Allah yake ba mu labarin babban shi ma fir'aun sai ce wa fir'auna haka kuma fir'auna shi ma zil autad ma'abucin turaku idan kai mushi laihi an san turaku turke a dongalgo akwai wani abu da ake ana daura dabbobi na sai mutum da yana kawai zai ga wannan to wannan dongoli da ake cewa za a yi dongoli misali kawai duk akwai da aka kamo kawai wuyan ta za a sa a ciki ko kuma a kawar ta za a haka yake da turaku na azabtar da mutane wasu malamai suke cewa al-autad dinnan yana da al-junud alladhina yashudduna lahu amrahu iya da sojawa masu ƙarfi wanda suke ƙarfafa mishi al'amarin shi duk abin da yace ayi to an gama kawai lokacin da annabi Musa alayhi salatu wasalam Allah ya aiko shi bayan gudun da annabi Musa yayi da shi da wanda suka yi imani da shi fir'auna me yake cewa yace su kamar su za a gudu ma su fa qaumun hadirun su mutane ne masu takatsantsan ba wani abin da ake wanda yake wuta daga idansu saboda irin sojawan da yake da masu kulawa da al'amarin mulkin shi Allah ya ce wa fir'auna dhil autad da fir'auna ma'abucin turaku imamu suddi yake cewa kana yarbutu rajula fi kulli qa'imatin min qawa'imihi fi watdin za a kamo ƙato a ɗaure shi yadda ka san ana ɗaure dabba a ta asabtar da ita to fir'auna ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hallakar da su ne wanda Allah ya aiko mishi da manzo na Allah ya mishi gargaɗi ya mishi wa'azi ya mishi nasiha ana cewa ya ji tsoron Allah yana ga cewa ai shi a duniyan ma ba ya shi yace kai ba ma wannan ba kai kana maganar cewa a zo a bauta wa Allah ka yace shi ne Allah shi fir'auna yace ana rabbukumul a'la yace ni ne ubangijinku kuma ubangijin ma ni ne madaukaki in ma akwai wani Allah yace kai ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ban san muku ba wani Allah in ba ni ba haka fir'auna yace mutum wanda girman shi da jijji da kanshi da fandarewar shi ga Allah ya kai yake jin kanshi cewa shine Allah Allah ya ce ina fir'aun fa akhadhahu Allahu nakala al-akhira sai Allah ya kama shi kamuwa na farko da na ƙarshe annabi Musa alayhi salatu wasalam Allah ya aiko shi zuwa ga fir'aun da Allah ya aiko shi sai ya nema Allah ya hada shi da dan uwan shi shine Haruna yace Haruna akhi yace ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kai nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa annabi Musa ya nima a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala akan Harun awun da yake cewa hu afsahu minni lisana fa arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun ya hili fasaha iya magana Allah ka aika ni tare da shi Allah ya ce an baka abin da ka nema annabi Musa to shi za ka ji ana cewa Musa wa Harun Musa wa Harun sannan annabi Musa shine mutumin da yayi ma dan uwan shi gatan da babu wani dan uwan da yayi ma dan uwan shi gata sama da gatar da annabi Musa ya ma annabi Haruna wani gata ya mushi ya roka mushi annabta kuma Allah ya ce na amsa na shi ma annabi suka zo wajen Fir'aun suna zawwa suka fara gargadi akan cewa Allah dai Allah ya turo ni ubangijina ubangijin sammai ubangijin kasai da kaza 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 sai da annabi Musa ya gama bayani sai Fir'aun ya dauki bayani yace qala alam rabbika fina
قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين
وتلك
نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل
وبنجي سبحانه وتعالى يكي حكيتو من أبند فرعون يهودي yanzu annabi Musa abu ne sanan ne cewa ya tashi a gidan Fir'auna ya tashi saboda lokacin da mahaifiyar shi ta aihe shi ta ji tsoro akan al'amarin rayuwar shi a lokacin Fir'aun yuqattilu abna'ahum wa yuzabbihu nisa'ahum diyan wa yastahi nisa'ahum a su diyan maza duk wanda aka aihuwa a cikin banu Isra'ila to kawai yanka shi zai namiji su ko matan sai a bar su a matsayin kuyangi bayi yanzu mahaifiyar annabi Musa da ta aihe shi tana aihe shi he gashi na mushi sai ta tsoraci danta ya zata da shi Allah ya ce muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani akan cewa ki shayar da shi mataki na farko ba abin da za a yi in kuma kina tsoron wani abu zai faru to fa alqihi fil yam ki doke shi ki sa shi cikin wani akwati ki nasa shi a cikin ruwa dan ki doka ki san sa cikin ruwa Allah mata alqawli guda biyu inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin zamu maido shi zuwa gare ki tabbas alqawli na biyu zamu sanya shi daga cikin manzannin Allah karshe aka gama abin da aka gama faradadnahu ila ummihi Allah ya ce muka maida shi zuwa ga mahaifiyar shi saboda idanta ya kalle shi ya ji dadi sannan kuma wali ta'lama anna wa'da Allahi haqqun ta san cewa alƙawalin Allah gaskiya ne haka kuma akai ana jewa cikin ruwan nan mai faru sai mutanen Fir'aun suka tsince shi da suka tsince shi ana kawo shi sai ita matar Fir'aun take cewa kar ku kashe wannan yaron a bar shi zaman tuwar a matsayin yaro
ra'atu fir'aunu qurratu 'ayni ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون
وبنجي سبحانه وتعالى كبار الأبار أبن إتوان لما تتهدي تكي تشيوى لا تقتلوا كركو كشي wannan yaran qurratu ayn li wa lak abun kallo ne na jin dadin idanunmu da ni da kai fir'aun kada kashe shi asa an yanfa'ana zai iya amfana mu aw natakhidahu walada ko kuma rike shi a matsayin da shikenan sai aka bar shi yanzu ka duba yaran da ake fargaban cewa za a kashe shi sai gashi a gidan da wanda ya bada umurnin a kashe wani hikima ta Allah a cikin gidan zai rayu kuma shine sababin tahiyyar mulkin Fir'aun wani abu sai Allah abinda kake tsoron daga nesa sai Allah ya kawo damfarar da shi a rayuwarka shi yasa duk al'amarinka ka bar wa Allah subhanahu wataala abinda Allah ya kadarta wallahi ba a yi ka ba barantana ka kawar da wannan abu ka ce ba zai faru ba ko kuma ba a isa aika za ba in dai ina da rai sai Allah ya kashe ki sai ya yi abu nawa kai a ce abu kaza in dai da raina ta yi tirmi ta kahe ba a yi ba sai Allah ya amsharanta yau amsar ranki wani aiki ne ha ne mai sauki a wajen Allah duk abin da Allah ya kadarta wallahi sai ya faru shi fir'aun masu sihirin shi da bokancin shi sun mishi bokancin cewa a dalilin tahiyyar mulkinka wani daga cikin waɗannan mutanen ne zai taso wani mutum shikenan yanzu he dauki dokar cewa duk wanda aka haifa in dai namiji ne a cikin waɗannan mutanen kanka ne shi ne ba sai an bar shi ya rayu ba har zai taso ya kai inda zai kai zama sababin tahiyyar mulkin Allah ya ce a gidanka ma zai taso aka kawo shi cikin gidanka ya ci abincinka ya sha abin shanka ka dauki yawunin shi da wane ne kuma ana tsunto shi jinjiri ne dole a samar da wanda za ta shayar da shi a kawo wannan matar ya kiya a kawo wannan ya kiya a kawo wannan ya kiya karshe dai aka kai zuwa ga matakin da aka dauko mahaifiyar tashi ta wasidar wata aka kawo ta tana bashi tana shayar da shi sai ya rata shayar da shi ya salam ita ce uwar shi kuma yanzu ta shigo gidan fir'aun cikin daular fir'auna anan za ta rayu anan za ta yi rayuwanta da danta kuma ta shayar da dan kuma akai alƙawarin a biya ta a girmama ta wannan abu sai Allah kuma wannan yaron shine dalilin ta yin mulkin fir'auna shine sababin ta yin mulkin fir'auna to shine bayan abin da ya faru bayan fir'auna ya afwan annabi Musa ya girma abin da ya faru tsakanin shi da shi da wani baƙibde fa wakazahu Musa faqada alaihi annabi Musa ya mushi kutuhu ɗaya ya mushi kai wannan mutumin ya mutu sai annabi Musa ya bar wannan wurin ya tahi har yanzu dai ya dawo Allah ya aiko shi a matsayin annabi shi da fir'aun ya bude baki ya ce alam rabbika fina walidan wai kai da kake ci annabin Allah ne kai wai ba kai bane wannan dan laƙuƙun yaron da aka tsinta a cikin ruwa anan muka ci da ka muka baka abincinmu da abin shanmu muka ɗauki wadda ta shayar da kai alam rabbika fina walidan ka duba wani usulubi na a sa ka kai ƙasa a gwiwa misali a ce ga wani mutum mai gidanka shi ne kominka ka zo ka ce za ka yi ce kai wani wai ba kai bane wani ko ba kai bane ba a wuri kaza 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 da kai da kaza muka to kai yanzu kai ne za ka zo ka mana wazi alam nu rabbika fina walid wa labista fina min umrika sinin kai shekaru a wajenmu ko banda wannan ma wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ka aikata aika aikan da ka aikata wa anta minal kafirin kai dai kana cikin butu wai fir'auna ne yake ma annabi Musa wannan magana kana cikin kabu ne me aika aikar da annabi Musa wannan mutumin da wajen rabon hada fa wakazahu Musa annabi Musa ya fusata da yayi fito sai mutu wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin qala fa'altuha idhan annabi Musa ce na aikata da ne kenan wa ana minal dhalin a lokacin ba a bani annabta ba wa farartu minkum nattahi na barku lamma khiftukum saboda tsoran zaluncin da ke tare da ku fa wahabali rabbi hukman Allah ya muni kyautan annabta waja'alani min al-mursalin zamanto ina daga cikin manzanni yanzu kuma gashi na dawo zuwa gare ka ina mai shaida maka cewa kasancewar kana cewa kai abun bauta ne kai Allah ne ƙarya kake baka nan bane dada ce Allah ya ce faqul lahu qawlan layyinan wushi magana mai tafshi magana mai dadin saurare annabi Musa bi hankali yace shi dai annabi ne Allah ya turo shi daga ka bautawa ubangiji na ubangijinka ubangijin kibdawa dukkan wani wanda yake kasar Misra to lokacin da annabi Musa alayhi salatu wasalam ya fadi wa fir'auna haka sai fir'auna yake cewa kai da muka rena a wannan waje da irin wannan abin da ka zo da shi an ja ka ja mun ja sai ce wai kai wa ma rabbul alamin wai shi ubangijin talikan da kake ce Allah ka wai wane ne yace ubangijin talikai shine ai ubangijin mahudar rana da ubangijin mahudar rana sai Allah sai anan fir'aun yake cewa mutane shi inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ana cewa kace kamar mutane bayanin wai Allah kana magana hudowar rana ko haduwar rana yace kai wannan annabin da aka aika muku ko dai muku dace gaskiya mahaukaci aka aika muku duba duk wata kalma ta yanda za a karya mishi karfin gwiwa sai da aka waje karshe dai aka kai zuwa ga bayyana ayoyi me ayoyi sune mu'jiza gagar koyo gagar misali annabi Musa fa alqa asahu fa idha hiya su'ban mubin wa naz'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nazirin iyara sanda tunda fir'aun yanzu an kai matakin da yana cewa kai in kana da wani abin da zai tabbatar da cewa annabi ne kai ka kashi mu gani mana sai saki sandan shi je saki sandan shi fa idha hiya su'ban mubin sai ga ta zama to wata wani maciji kumurci kata maciji to anan fa fir'aun sai da tashi da kujerar masarautar shi shi da yake Allah ne gashi ya tashi mamaciji annabi Musa ya rike ta sai ta komo a matsayin sanda aji sai ce to yanzu na gane dan sihiri ne aka aika mana yanzu ba abinda za a yi shine a aika ko ina da ko ina a cikin kauyuka daban-daban gaggan masihirta na kasa da kasa a gayyato su za a zo a yi zube ta bankwariya na bangaren sihiri shi annabi Musa ba sihiri bane ba shi mu'jiza ce katne aka zo aka tara ɗan sihiri aka tara wane ne aka tara wane ne annabi Musa da annabi Harun suka zai a gehe fa alqaw hibalahu wa isiyahu wa qalu bi izzati fir'auna suka jefa sandunan su da wasu ɗan kankanan igiyoyin su na kaba suna cewa da ƙarfin mulkin fir'auna mu za mu ci nasara dan suka jefa igiya yukhayyaru ilayhim min sihrihim annaha tas'a sai ku ga kaman ta zama macijiya tana tahiya suka tara kayan wannan sihirin su gaba daya fa alqa musa asahu fa idha hiya talqafu ma ya'fifu sai annabi Musa ya saki sandan shi da ya saki sandan shi mita ita kuma macijiyar nan gatuwa sai ta hade waɗannan kankanan macizan da aka yi na sihiri gaba ɗayan su kuma annabi Musa ya rike sandan shi wannan hadewa da take tana hadewa tana hadewa da ta kare kaf kawai Allah ce fa ulqiya sa'aratu sajidin su wanda aka gayyato wanda sune manyan bokayen da za su tsaya su kare fir'auna kawai da sai ga abinda wannan sanda annabi Musa ta yi macijiyar nan ana kare kawai suka yi sujjada ga Allah subhanahu wataala lahiya suka ce amanna bi rabbil alamin mu mun yi imani da Allah ubangijin talikai Allah ubangijin talikai fir'auna yana ga cewa kamar shine suka ce a rabbu Musa wa Harun ubangijin annabi Musa da annabi Haruna ba kai ba fir'auna to ka san me mulki sai kiskire ce to inna hadha la makru makartumuhu fil madinati li tukhriju minha ala wannan wani makirci ne dama kun kullu tsakanin ku da shi shi iya da babban macijiya ko kuma kuna da kankana in ta hade wannan kankanan sai ku ce kun yi imani saboda ku sa mutane su bujere mu su rika su hasa doka na a matsayin cani ne Allah su yace to alƙawali shine la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin kuma wala usallibannakum ajma'ina kaji makitaci sai zan muku azaba wace irin azaba zan cire hannayenku kuma zan cire kafafuwanku amma min khilaf ta sabani idan ka cire hannun dama sai a cire kafar hagu idan ka cire hannun hagu sai a cire kafar dama min khilaf ko banda wannan ma wala usallibannakum ajma'ina dukan ku hina tsire ku me tsirewa shine gicciye mutun za a yi a gicciye shi a saman babban irin manya-manya hanyoyin da kowa yana bi saboda ya zama abun lura da abun izina wani ma in ya isa ya ce ya yi imani da annabi Musa da annabi Haruna gani waɗannan masu sihiri suka ce la daira ba matsala mu inna ila rabbina la munqalibuna mu koma ne za mu zuwa ga Allah ko ka mana wannan ko kakka mana wannan duka dai karshen tuka bakin tuk koma za mu zuwa ga Allah la dayr inna ila rabbina munqalibun mu dai abinda muke fata samun rahama a wajen Allah subhanahu wataala to yanzu daga nan fir'auna sai yake nema ya haramma waɗannan mutanen to daga nan ne kuma annabi Musa sai kwashin suka yi imani da shi aka ji za a tsallaka wannan ruwa an zo ga ruwa sannan kuma ga fir'auna shi ma ya tunkaro Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa alayhi salatu wassalam an idrib bi asaka al-bahra ka bigi wannan ruwan da sandanka ai yana bugun shi sai ya zamanto wannan ruwan yayi hanyoyi kusan hanya 12 mutanen annabi Musa suka shiga suka huta gaba daya fir'aun ya shigo ya zo tsakiya wata bangaren da nashi kuma a waje suna faman su shigo suwa annabi Musa yana faman zai buga sanda Allah ya ce watrukil bahra rahwa innahum jundun muqraqun kam taraku min jannatin wa na'im Allah ya ce kyale kyale ruwa shiga harkarka su waɗannan fir'aun da wanda suke tare da shi jundun muqraquna wasu al'umma ce wadda runduna ce wadda halakar da su zami Allah ya ce sai da aka bari na harkon su sun zo tsakiya na ƙarshen su sun shigo cikin ruwan sai Allah ya maida ruwan ya koma sai haɗi faltaqal ma'u ala amrin qad qudir sai ga mutumin da yake cewa Allah ne shi yana cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il
ya ila adrakahu al-ghurq qala amantu annahu la ilaha illa allazi illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min المسلمين
الآن
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
فاليوم
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون
Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa hatta idan adarakahul gharq har sai lokacin da ya riski fir'auna al-gharq dirmiya cikin ruwa a lokacin sai ya daga kai yake ta amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila ku shaida ni ma nayi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi kamar wani mai tambaya zai ce a to kai me kai imani da shi mi kai imani da shi kenan yace abinda banu isra'ila suka yi imani da shi kuma ku shaida jama'a wa ana minal muslimina daga yau ini ma ina cikin musulmai waki wadda wannan magana ne fir'aun yanzu ka dubi adam yana cikin sa'a mu Allah ana cikin ba dama daga an zo wani abin rishin dadi ya faru kwar samu wani abu ya faru sai ka ji mutuna wayyo Allah kuma cikin sa'a mu Allah hoyi la'alla yana buwat ana tansuwari ana ta sa'a mu Allah ko kuma an ɗauko mota ana an sha giya an sa kiɗi ana wane ne daga an yi wani kwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakw dama ce ka samu haka ce ga cewa kaman kai kin wane ne sai kaga dama a walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a wallahi inda Allah ya ga dama kowa da imani ba wanda yake sai fadarewa Allah subhanahu wataala kawai dai dama Allah ba dadam ko ya bi dama ko ya bi hagu yace wa alamil muslimin Allah ce al'ana sai yanzu wa qad asaita qablu can baya kai tashriri ta wa kunta min al-mufsidin kana cikin mabannata to wa gariki ka rubuta fal yawma daga yau nan jika bi badani ka zamu tsiratar da kai da gangan jikin ka li takuna liman khalafaka aya dan ka zama aya da abun dokan izina da abun dokan karatu ga waɗanda za su biyo baya a ce wannan fir'auna ne gashi dan ke kam a kwance yana ci a kwance yana za ka samu sara a cikin gidan kallo kallo ina girman kan dai ina jijji da kan dai ina kasancewa da yace shi Allah ne ga duniya tana gudana kuma babu shi da aka kar mutum shi sa Allah annabi yake cewa wa fir'auna yace dhil autan kaga an yi jabberanci an yi wane ne suwaye fi yace allazina taghaw fil bilad wanda suka yi dagawa da jijji da kai tamarradu wa ataw wa asu fil ardi bil fasad mutane suka rika nuna fandara ga Allah suka rika nuna ya dabanna a ban kasa wal aziyati lin nas da cutar da mutane a kawo mutane ai ta ba su kashi ba su ji ba su gani ba sai fir'auna to amma yuna suke babu su allazina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad suka yawaita banna a ciki me ya faru fa sabba alaihim rabbuka sawta azab sai ubangijinka ya safkar akan waɗannan mutanen bulala ta azaba Allah azabtar da su azaba wanda take matsananciya Allah halakar da shi fir'auna din da mulkin nashi gaba daya ya zama to labarin da ake karantawa kai ka ce ba a yi shi a baya ba daga karin mutun rayuwa ta ja hankalinka ta dauke ka ta saka kai ta shiriri ta da abubuwan da ba su ba rayuwa wani abu ne ta karnuna suke kayyadaddu sannan kuma karewa za su yi fatan Allah subhanahu wataala ya shirye da makarantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita. Kenan sai tambaya na farko wanda aka bada ajiya a wata baiwa Allah ce ta yi alkawari tsakanin ta da wani cewa za su yi aure, sannan kuma a cikin rayuwa da ake na yau da gobe kafin akai zuwa ga auren sai ta lura cewa kamar ya huta daga cikin al'amarinta, to ita ma sai ta fasa, bana sai ta fasa ai dawo dole ki fasa tunda ya riga yayi wannan alkawarin da aka yi wacce ba wani alkawari bane wanda za ta dauke shi ga itibar. Eh, alkawari ne wanda in dama ta bada za a cika shi, dama bai bada ba kuma ba zai cika ba, ko kin aure shi kuna zaune kai karshen da alkawari ko, to anan ma akwai hul'i, akwai damar da aka ba mace in batta san namiji tana iya rabuwa da shi ta hanyar ta maida mishi abin da yake na sadakin shi, ko kuma dawariyar aure yaje ne ko tai aura ita kuma ta shiga harkokin ta. To ban tana abin da ba ai ba shi kuma dama ana gina shi ne akan so da kauna, dole he yana so, dole he kina so, daga ya zama to misali ke bakiya so ko kuma shi baya so kaga babu zance aure. A tambaya ta biyu, hukuncin misali mutum da yake sayar da nan, tambayar da aka mace ce take sayar da abinci amma duk lokacin da ta ga mutanen da suke ba ake kiran shi da suna baki, to sai ta dan tsananta musu farashin sai zaman to abin tana musu tsadan abinci mana ba kamar da ake sayar da ɗan gari. To wannan harkar kasuwa haraka ce ta yarda, a wanda abu kaza nawa yake ko kuma abu kaza nawa ke zuba shi, bala guda kaza ake zuba shi, to ya ga dama a zuba mishi a zuba mishi, sai dai kawai mutum ya yi kokari da ya zama to mutum mai tausayi da tausayawa al'umma, kar ka yi amfani da bakuntar da suke da ka bigi kansu ta hanyar yaudarar su na makamancin wannan, ka yi kokari ka tausaya musu bako kikewa bako wara ta ana tausaya musu ana girmama shi. Sannan baya haka nan kuma tambaya ta gaba shine makwabcin su ne ya yi safka na fahimci abin, sannan kuma sai suka yi musafaha kenan, suka yi musafaha da shi da ita, shin haka in ya halatta da niyya ta taya shi farin ciki wannan bai halatta, mijin da ba na ke bai halatta ki taba shi, shi ya bai halatta ya taba ki. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, والسلام عليكم ورحمه الله.